الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله الله صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دسات سادوا أيمت ونم ونمتار الخير دا البركة نا لهدي دار الاتنين بقوي دوتا نا رمضان هجرش كبن حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تغفر من مكة زوا مدينة شكرا دوب ديا دري هدو دكما شكرا أربعين دا بير wanda ya dace da 17 da watan 3 miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan watan mai tarin alkhairi da albarka na ramadan, a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadis yake wannan unguwa ta Jimitau a wannan gari na Tawa jamhuriyar Niger, wanda da ikon Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi darasi na 7 a cikin jerin darussan mu a cikin wannan sura, suratu shura. A jiya mun fassara aya ta 15 fadin Allah subhanahu wa ta'ala falidhalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi'a hawa'ahum wa qul amantu bima anzala Allah min kitab وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. يوضع مفسر آية تشابير لتشاشد لتشابكي ولألا ما لتشاكك واسلح الله يا قدر عسي الله يجي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina yujahiduna billahi min ba'di mastujiba lahum hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alayhim ghadabun wa lahum adhabun shadid. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina yujahiduna billah, lalle wa'inda suke jayayya wa masu imani da suka bi karantarwar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ba komai ya sanya suke jayayya da su ba sai dan su kauda su akan tafarkin da suka kama na gaskiya hanyar shari'a. Allah ya min ba'di mastujiba lahu, bayan wato su masu imani sun karbi abinda manzon Allah ya zo musu da shi, sun karbi abinda Allah ya aiko manzansa da shi. Al-Imam Mujahid alayhi rahmatullahi ta'ala yace ai min ba'di mastujiba lahu, bayan an sun karba masa ai min ba'di ma aslama an-nas, bayan mabiya yawan mutane sun musulunta, الامام قتاده عليه رحمه الله تعالى yace wannan fa tana bayani ne akan yahudawa da suke cewa musulmai littafin da Allah ya sabkar muna yana gaban naku littafi annabin mu da Allah ya aiko muku ay aiko muna yana gaban annabin ku da ka mu mun bi ku alkhairi wannan shine jayayya inji al-imam qatada yace ga abin da suke tattaunawa a kansu yuhajjuna billahi suna jayayya wa masu imani ta hanyar son su nuna musu cewa ai littafin su yana gaban littafin da aka bai wa inceniya cewa da musulmai sannan kuma annabin su annabi Musa ya riga ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to tunda Allah ya riga aiko annabi Musa kafin zuwar shugaban halitta kuma linjila ta riga alqurani to su anasu ka inta da nasu tunani su sune mafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine sai Allah ce wallazina yuhajjuna billah lalle masu jayayya masu imani game da sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala bayan sun miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala in ba'di masujiba lahu bayan sun musulunta sun bi Allah subhanahu wa ta'ala kuma sun shiga addinin da zuciya daya sun ga cewa ba shakka musulunci shine addinin da ya kamata kowanne musulmi wato ya aiwatar sai Allah ce hujjatuhum da'ida wato su hujjar wa inciya kafirai mushrikai ko kace yahudawa Allah ce da'idatun bima'ana batila hujjar su rosasshiya ce ba wani dalili gamsasshe da yake kama hankali wanda zai tabbatar da wannan ai ba dan an riga aiko annabi Musa ba shi zaino cewa ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam in haka ne kuma gabanin a zo a aiko annabi Musa an riga an yi wasu annabawan wanda shi annabi Musa Allah ya fifita sakamakon nasarar annabawan kaga Allah ce hujjatuhum da'ida hujjar su Allah ce rosasshiya ce ba wani dalili gamsasshe wannan ana karantar da mu cewa a matsayin ka na mai magana a cikin al'umma in har za ka yi magana da sunan addini to akwai buƙatar ka tara tilin dalilai ka tara tilin hujjoji ya zama to ba kana magana ne ba a ka a'a nassi gare ka sarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma Allah da kansa ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma ko kuma a'a malamai magabata sun yi ijma'i akan wannan mas'alar ko kuma a'a a mahanga ta shari'a za yi kiyasi a kanta to duk abin da babu hujja a kai to kuma wannan abu rusasshe ne ana buƙatar ka zamanto ka kawo hujjar za ta gamsar da mutane shi ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala bai taba aiko wani annabi ba da dai ba ce sai Allah ya ba sa wata hujja da zai zo ya nuna mu cewa shi fa annabi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wani daga cikin tabirai suka ga manzon Allah a bakin gari annabin Allah ya masa da'awa ya masa wa'azi akan ya musulunta sai ya ce cewa ai shi bai wani abu da zai sa ba wani abu da ya nuna masa wanda zai kama kwalwarsa da zai sanya ya fita farkin sa sai ce kana son na tabbatar maka da cewa ni annabi ne kace kware da gaskiya na da bukata kawo dalili kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin dalilin da ke tabbatar cewa kai annabi ne sai annabin Allah ya ce masa kaga wancan bishiyar wancan itaciyar yace eh yace ka je ka ce mata manzon Allah yana kiranta wani mutum bai yi wasa ba sai ya je wajen itaciyar ya kalle ta yace wai annabin Allah yace ki zo yana kallo a ƙwayar idansa iccen ya girgiza ya wato cirke sanyunsa daga ƙasa ya ta tako ya zo wajen shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah ya tambayi wannan itaciyar ni waye tace kai annabin Allah ne sai ya ce masa ya da sauran jaku kuma ka bi ka wuya yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah da haka a cikin maganganu in aka ce abu shari'a ne to ana buƙatar ka tabbatar da hujja shi ne Allah ya ce su hujjar su kafin kafirai ma suna da hujja sai dai bata kama kwalwa ba sai Allah ya ce zahidatun inda rabbihim hujjar su wasashi ya ce a wajen ubangiji su subhanahu wa ta'ala wannan ba wata hujja bace da Allah zai karba jama'a mun fahimta sai Allah ya ce wa alaihim ghadabun kushin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata akan su Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fushi da su miye fushin Allah a kan su shi ne Allah ya nisanta su da dukkanin wani alkhairi na rayuwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa Yahudawa fushi bisa wannan dalilin da suke kushe da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da kuma kokarin tanya mutane akan kasubi annabin Allah to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu fushi Allah yake cewa walau wa alaihim ghadabun wa lahum adhabun shadid suna da azaba mai radadi a gobe alkiyama anan duniya Allah yana wushi da su Allah ya yi wushi da su bisa abinda suke aiwatarwa da kuma abinda suke fada sannan kuma idan aka tashi alkiyama hakan bata wadatar ba ubangiji ya musu tattalin azaba mai radadi Allah ya kare idan aka ce al'azabu shadid azaba mai radadi malamai suka ce azaba ce da Allah yake wa wasu ɗan wuta wadda azabar da za a yi wa kunnen mutum ko idanunsa tana da bambanci da azabar hannaye kowace gaba da kalar irin azabar da Allah yake mata shi ne azabu shadid Allah ya kare mu sai Allah ya ce الله يقول الله الذي أنزل الكتاب بالحق الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله يقول الله الذي تبس الله شيني وندع الذي أنزل الكتاب وندي سفد للتافي nan alkitab ana nihin alqur'ani mai girma wanda gurare da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa sunan da cikin sunan alqur'ani da Allah ya kira sa da shi kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba Allah ce alhamdulillahi alladhi anzala alkitaba ala abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja yaboda godiya su tabbatan ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sabkar da littafi wa bawansa kaga alkitab ana nihin alqur'ani mai girma abdihi kuma ana nihin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wani lokacin kuma alqur'ani yana zuwa da suna alfurqani kamar da Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alfurqan shahr ramadan alladhi unzila fihi alfurqan ubangiji subhanahu wa ta'ala shine wanda ya sakar da alqur'ani a cikin watan ramadan watan ramadan a cikin sa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sakar da alqur'ani alfurqan ala ni alqur'ani kamar tabbata tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira Allah ce albarka ta tabbata wa ubangijin da ya sabkar da alfurqan abinda yake raba tsakanin ƙarya da gaskiya ya sabkar da shi wa bawansa don ya zama to mai gargadi wa duniya baki daya kaga wannan alfurqan ana nihin alqur'ani wani lokacin kuma sai Allah ya kira alqur'ani da azzikir katin ayar Allah ce inna nahnu nazzalna adh-dhikra Allah ce inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun musu Allah mu ne muka sabkar da watan azzikir ala rahimi alqur'ani mai girma sai Allah ce wa inna lahu lahafizun ko musu Allah mun yi alqawli na na kiyaye shi alqur'ani daga alqur'ani na zuwa da sunaye daban-daban a cikin alqur'ani ubangiji yake cewa Allahu alladhi anzala alkitaba bilhaqi Allah shine wanda ya sabkar da littafin sa ala lihin alqur'ani mai girma kuma ce Allah shine wanda ya sabkar da alqur'ani mai girma kamar da suka da sauran littafai bil haqqi da gaskiya ai bil haqqi ma'ana bis sidqi ba wasa cikin sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala cikin duk wani abu da Allah yake halitta Allah bai taba halittar wani abu don wasa ba kuma Allah bai san wani abu da ake cewa wasa ba Ubangiji yana yin al'amurra ne da gaskiya shi zai cewa ba mu halitti sama da ƙasa ba don wasa ba mu halitti sama da ƙasa ba don ayi wargi law aradna an natakhidha lahwan latakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin Allah ce da mun nufi ayi wasa halitta ta dan annabi Adam marba ta azo ne ayi ta wasa ayi fas ayi lido ayi wace ce Allah ce da mu ne zamu tsaro muku kalar shekin da zaku ci da Allah ya halicci sama da ƙasa din dai a zo a ta game ana wasa to Allah yace da mun tsaro sai a bido sura su gutun ga surar wasanni amma ba wannan bane manufar Allah ce ba don wasa muke ba bil haqqi zance ne na gaskiya shi ya sanya magabata ba abu da ke razar da su yake sanyawa su gari shin ya laushi kuma alqur'ani mai girma saboda zance ne wanda ba komi a cikin sai gaskiya amma mun koyi shi Allah shine asdaqul qa'ilin wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha ba wanda yake Allah gaskiyar zance shi yasa duk abinda Allah yake faɗa da gaskiya yake yi ba da wasa ba sai Allah ce wal mizan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da al mizan al mizan ana nihin al adl Allah ya sabkar da shi da gaskiya da kuma adalci kamar da Ibn Abbas da mafiya yawan malaman tafsir suka tafi akan cewa al mizan ana nihin al adl me yasa yace aka summiya mizana li'anna al mizana alatu al insaf wal adl abinda yasa Allah ya kira adalci da al mizan saboda shi mizani ma'auni da ake dora aiki ake daidaita ababe wata ala ce wata na'ura ce da ake yin adalci a kai saboda a gano abin ya kai kilo ko bai kai ba rabi ne ko kilo da kar dan a dinga awo shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala watan ya sanya kira shi a mizani al-imam qatada alayhi rahmatullahi ta'ala yace al-mizan al-adl fi ma umira bihi kulli an yace abinda ake nihi da mizani shine cikin abun adalci cikin abun da Allah ya umarta ma'ana duk abun da kaji Allah ya ce kai to akwai adalci a cikin sa kuma duk abun da Allah ya ce a bari shi ma adalci ne gare ka kai wannan abun adalci ne Allah ya yi maka saboda zai taimaka wa rayuwarka duk wata ibada da Allah ya ce musulmi ya aiwatar idan ka bibiya za ka tarar wannan abun tare da amfani wa cigaban jikinsa yanzu misalin mu dauki ibada ta azumi da muke ciki likitoci na duniya wanda ba ma musulmai ba sun tabbatar da cewa yin azumi na daga cikin abun da ke ƙara lafiya wa daidaita cikin ɗan annabi Adam jama'a ba ka bane yin azumi wani mutum ya wani bai ci ba na daga cikin abun da ke taimaka ya daidaita lafiya ta ɗan annabi Adam bal ma mafiya yawan mutane wallahi ƙarfin lafiya su azumi ne ƙarfin lafiya azumi ne Allah ya dace da mu kaga imamu qatara yake cewa a mizani ana alalihi ne na alalihi abun ya shafi adalci abun da Allah yace kai da kuma abun da Allah subhanahu wataala yace ka bari sai ce ai irin wannan ne ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa laqad arsalna bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist hakikan mun aiko mu aiko manzanni mu bil bayyinati wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati Allah ce mun aiko manzanni mu da hujjoji ba wani annabi da yaso haka karazibe ye da'awar annabtaka sai Allah ya ba su sako annabi Musa an ba sa sako ko an ba shi bayyina hujja dalili, aka ba su sanda, kuma aka ba su mi, aka ba su ya dinga sanya hannunsa a rigar wuyansa haske yana fitowa ko. Annabi Isa shi ma Allah ya ba sa, yana ta yadda mutum cikin kabari ya zo yayi addu'a ya tashi, mutum makaho yi masa addu'a ya warke. Annabi Salih an ba shi taguwa ko, ga ta nan ta fito. Annabawan Allah, Allah yana ba su hujjoji da za su riƙa. A ƙarshe sai Allah ya ce, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al awwalu, ba komai ba ne ya sanya muka daina turo annabawa da aya, a ce mutanen farko sun ƙaryata. Mutanen Annabi Salih suka nemi da Allah ya, Annabi Salih ya fita musu da taguwa a dutse kuma ta fito, amma a ƙarshe ba su yi imani da wannan taguwar ba. Daga Allah ya ce, wa anzalna ma'ahum alkitab, sai muka saukar da littafi tare da annabawan ko manzannin, wal mizan, da kuma watan adalci, liyaquma an-nasa bil qist, dan su rayu cikin mutane tare da kwatanta adalci. Annabawan Allah sun fi kowa zama adalai, annabawan Allah sun fi kowa zama adalai. Ba wani mutum da ya rayu a duniya cikin annabawan Allah ba ce adili ne 100%, babu shi. Duk annabawan Allah gaba dai kam ba wanda ke zalunci, domin zalunci bata dace da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wata rana an zo daga wani yaƙi, annabin Allah ya yi rabon ganima, sai bai wasu bai baiwa wasu ba. To ka san dan annabi Adam, shi yasa ni mutum ya daina ba da mamaki tunda aka yi wa manzon Allah ko, to wallahi kowaye kai sai an yi maka. In kana haƙura baka haƙura, in baka haƙura kuma kai duk abin da za ka yi. Amma annabin Allah kan an yi masa, sai da aka yi da rabo kan ba a basa ba, sai ce wallahi cikin rabon nan ba a yi adalci ba. Sai dai kalli tsabar idan manzon Allah, ce wallahi cikin wannan rabon da aka yi ba a yi adalci ba. Buɗar bakin annabin rahama sai ya murmushi, ya ce idan annabin Allah bai yi adalci ba a duniya waye zai yi adalci jama'a? Idan annabin Allah bai yi adalci ba a duniya wa ake tunanin zai yi adalci jama'a? Babu shi. To annabawan Allah sun fi kowa zamantowa adalai, saboda tsabar adalcin ne ma Allah ya sanya su a matsayin annabawan. Allah ya dace da mu. To kuma Ubangiji yana umarta da zamanto adalai, mu zamanto masu adalci a rayuwa. Ubangiji yana umarta mu da mu zamanto adalai, adalci cikin magana, adalci a wajen mu'amala, adalci a wajen ba da labari, adalci a cikin komai na rayuwa. Ka zamanto adali tsakaninka da iyalinka, ka zamanto adali tsakaninka da abokanka, ka zamanto adali tsakaninka da ma'aikatanka, ka zamanto adali. Kowane bangare na rayuwa ka tsar da kanka, ka zamanto mai kwatanta gaskiya. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah yana umarni da adalci da kuma kyautatawa. Ana son mu zamanto adalai. Sai Allah yake cewa wama yudrika la'alla as-sa'ata taqrib, Allah ce wama yudrika. A wannan ayar ji malamai Allah yana irshadi, yana nuna mutane cewa ba ita alkiyaman nan tana tafe kuma ta kusa, sai dai ba wanda ya san lokacinta. Wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke ce wa annabin Allah, tabbas lokacin alkiyama, da za a yi tashin kiyama lokaci ne wanda babu wanda ya san sa, ba wani mutum a duniya da ya san lokacin da za a yi tashin alkiyama. Duk karatun ko mai karatu bai san wannan abun ba. Sannan Allah ce wa ya sanar da kai cewa alkiyama tana kusa, wa ya sanar da kai, ai kamar ana maka ishara ne ba, kiyaman nan tana tafi. Hadisai da dama sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, mutane daban-daban suna tambayar manzon Allah. Daga ciki akwai hadisi mashhur, hadisi Jibril alaihi rahmatullahi ta'ala, hadisin Umar dan Khattab, hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim ya ga sun kasa da sauran malaman hadisi, da yake cewa akhbirni an as-sa'a, ya annabin Allah ka bani labari game da tashin alkiyama, ai yaushe za a yi tashin alkiyama? Kaji su tambaya suke yaushe za a yi tashin alkiyama, sai annabin Allah ya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'i, wanda kake tambaya bai fi mai tambayar sani ba, yadda wanda kake tambaya bai sani ba, to shi ma wanda ke aka tambaye sa bai san fiye da ba ta shan kiyama ba. Wani ya zama zan waye tambayin manzon Allah ya ce ya annabin Allah mata sa'a yaushe za a yi tashin kiyama, annabi ya shirye kale sai kare maimaitawa, annabi ya shirye kale sa can annabi ya masa wai kai ka cika tambaya kiyaman nan miye ka tanada wani shiri kai dan kiyaman, sai ce ya annabin Allah ni dai ba abin da na san nan tanadar illa dai ina son Allah da manzonsa. Sai manzon ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama, mutum yana tare da wanda yake so a irin alkiyama, duk wanda kake kauna kake begensa a duniya yanka je kiyama shi Allah zai hada ka. Wancan shi akwai sahabin da ya zo tun manzo sallam cewa mata sa'a yi za a tashi kiyama, annabi shi ma ya shirye dalisa ka ce kamar annabin Allah bai ji ba da wasu sahabbai, suka ce ka ce manzon Allah bai ji ba, suka ce a'a annabi ya ji sai ya kyamace ba su amsa. Yana karatu ne sai da aka yi da sai ce aina sa'ilu an sa'a, ina wanda yake tambaya game da tashin kiyama, yace manzon Allah gani. Sai manzon Allah ya ce idza tu'atil amana fantaziru sa'a, idan kaga an walakantar da amana to ka jira kiyaman nan ta mutu za a yi tashin kiyama kenan. Sai shi annabin Allah ya kara min karatu ban fahimta ba me ake ni da tozartar da amana, sai ce idza wusidal amru ila khairi ahlihi fantaziru sa'a, in kaga an koki matsayi an baiwa wanda bai cancanta da shi ba to mazala ce jira alkiyaman ta zo, wannan shi ne tozartar da amana kuma alkiyaman ta zo. Idan mutum nawa ne za a doka a sa shi cikin ofis a bashi wani matsayi da shi kai ne da za a tambaye shi tsakani da Allah ya san wallahi bai cancanta ba, amma saboda ana son a yi kiriyekin sa haka suke cewa a yi kiriyekin ka a yi kiriyekin mutum to sai a dora shi a wannan wurin. Shi kai a kokurin da fa ana nome kinka an san da fa ba dan baka wata kila da wani abu bane, a'a son ake kai ma ka wawura gabanin a wuce. To duka wannan alamu ne na tashi alkiyama, Allah ya yi mana tsari, Allah ya samu mu yi lafiya. Allah yake cewa wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib, wa yasna da kai cewa alkiyama tana kusa, ai ba na alkiyaman nan ba nesa ke da mutane, alkiyaman nan tana kusa. Kalmar as-sa'a abun malamai ya gace as-sa'a a larabci ana nihin lokaci, sai dai alqur'ani mai girma yana zauwa da ma'anar sa'a kusan guda uku, wani lokaci zai zo da ma'anar mutuwa, ana nihin mutuwa, ana kira shi da as-sa'atu sughra. As-sa'atu as-sughra shi ne mutum ya mutu, kana mutuwa kuma kiyamaka ta tsaya, man mata qamat qiyamatuhu. Akwai as-sa'atu al-wusta shine jeri mutanen gari guda gaba da Allah ya tafiyar da su, wannan shi ma wata sa'a ce. Sannan kuma akwai as-sa'atu qiyama wanda ita ce mafi yawan abin da Qur'ani yake magana akan ta, Allah ya dace da mu. To kuma kiyaman nan tabbas ba wanda ya san lokacin da za a yi tashin ta, sai dai Ubangiji subhanahu wataala ya sanya mata amarat, alamomi da ake gane cewa kiyama ta kusa. Akwai alamat da annabin Allah ya yi bayani wanda idan ka ga ɗaya daga cikinsu to ka shirya kayanka ka jira yau ko gobe ko jibi kiyaman nan za ta tashi. Daga cikin alamun jama'a malamai sun raba su, sun yi rubuce-rubuce, akwai alamatu sa'a sughra kuma akwai alamatu sa'a al-kubra, akwai ƙananan alamun tashin kiyama kuma akwai manyan alamun tashin kiyama. Daga cikin manya-manyan su fita da hankali, akwai fitowar Ya'juj da Ma'juj, akwai fitowar Masihu Dajjal, sannan kuma akwai wata gobara da za ta taso daga yammacin duniya, sannan kuma akwai Naqatu Salih taguwa da za ta fito dabbatul ardi, akwai zawwar annabi Isa alaihi afdalu salatu wa atammu taslim, sannan kuma akwai fitowar rana daga yamma. Wannan suna da cikin manya-manyan alamun tashin kiyama. Da ka ga annabi Isa ya san ko to an kayan kawai kai subhanaka allahumma wa bihamdika, na rantsa da Allah kiyama za ku
kana ganin ya azu da ma ajus wasu kwari ne masu bila'in tafiya kuma ga dan karin yawa wata al'umma ce guda wata tawaga ce guda cikin al'ummar manzon Allah take sallallahu alaihi wasallam suna da yawan tsiya sannan kuma ga su dan karin tafiya akwai kwazo mai za su kewaye duniyar nan za su yawo har annabi Allah yake cewa za su zo a inda teku ne teku ayari na farkon ya biyo dukawa dai suka sa bakin su a rasul tashi da duk tabkin tabkin ya make na bayan su lalo su ce kamar shekarun baya na ruwa ne ta ce wai kamar shekarun baya a na ruwa ne kuma jiya-jiya ne suka wuce ko dazu an tare da su ga sharrin dabba da za ta fito a doron ƙasa masihu dajjal da zai zo da'awar ilahantaka ya ce shi Allah ne zai zo ya yi da'awar allantaka ya ce shi Allah ne kuma zai zo ne duk wani abu da kake zai yi maka don ka yarda ko don ya yarda zai yi e zai yi in ya ce masa mata keto da ruwa nan take ba sai an jira ba za ka zara suna sauka idan ya ce wa kabarin da ke gabansa kai taso kabarin mutumin zai taso ya yi magana ya faɗi ya mutu amma dai a ƙarshe annabin Allah ya ce masihu dajjal zai kewaye duniyan nan ko'ina duk wata ƙasa a duniya sai dajjal ya shiga ban da gari guda biyu garin makka da garin madina ba yadda za a yi dajjal ya shiga a ciki yana zuwa sai ya tarar mala'iku sun kewaye makka da madina da rawunan su ta kubba zai tsaya bakin gari sai ya yi ihu ce jama'a nawa ku duɗɗan dunna mu ya fito kai dun nasu kowa zai ya kira su duk dan tawagar su dan kilikin su dan kulabikin su zai fito sai ya ja kuma a rukuma su ta hiya Allah ya kare ni wani su ba ta ke cewa sai yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna karanta aya
yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina yu'minuna biha wa ya'lamuna ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي
ضلال بعيد الله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها كافرين بصي إيماني لإتبا وأن بصي ربا تشوى ذا أي تاشر القيامة الله يستعجل za su dinga gaugawar suna neman ka cewa yaushe za a yi tashin alkiyama za su ta gaggawa su ga ina ma a cikin kiyaman da ta tashi ba fa don suna yarda ba sun yarda ba cewa za a yi tashin kiyama a sai dan ganin kwam su ba su yarda ba ba su yi imani ba cewa za a yi tashin alkiyama to mutanen banza kafiri Allah ce za su zo suna tambayar manzon Allah lokaci yaushe za a yi tashin alkiyama suna masu kangarewa da tahaddi da ta'annuti akan tashin alkiyama da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam shi Allah ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wa inda basu yi imani za su tagaugawan su yi tagaugawan cewa yaushe za a yi tashin kiyama suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويوشي ني تاشين قيامه ان دي هر ده غسكي ني ان دي ده غسكي ني زاي تاشين قيامه تون يوشي نكي جانا تشوا ذا اموت ذا اموت زاي تاشين قيامه نا هر ينزو كوما با اي با تو يوشي ني زاي تاشين قيامه شي ني الله يكي تشوا كغا موسو تشوا ابن ينا كوسا اي كغا موسو ابن كوسا يكي شي دي الله يكي انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا su suna ganin kamar kiyaman nan ba kamar nesa take ba kamar nesa take duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je karban sallah da suka zo sama ta fari shi da malaika jibril alaihi rahmatullah da ya bankasa kofa malaiku suka tambaye malaika jibril waye sai ce ni ne malaika jibril sai suka ce da shi wake tare da kai sai ce annabi muhammad sai suka fara mamaki wai yanzu har manzon Allah ya zo duniya annabin ƙarshe daga shi babu wani annabi a duniya har ya zo an aiko shi tabbas kiyama ta tashi suna gani kawai an kare kiyamar nan ta tashi. Wani zai ce, "Ah, to kuma gashi yau manzon Allah barin su duna kusan shekara 1400 har da wani abu, kuma ba gashi kiyamar nan ba." Kakai fatan ai tashi kiyama da bimarin, kakai ci fata, domin akwai ababen da za su faru, za a yi tashi kiyama ne a kan ashararun halitta, ashararun mutane. Mafiya yawan mutane za a yi tashin kiyama da su ma ba mutanen kirki ba ne, dai irin su ne cikin mutum dubu, mutum guda zai shiga aljanna. Sai an waye gari cikin al'ummar annabi a ƙarshe, cikin mutum dubu, mutum ɗaya ne za a sanya aljanna. Dubu ba ɗaya, 999 duka da su 'yan wuta ne, duka 'yan wuta ne. Sabon Allah zai yawaita annabi ce har da kai ana yin zina, ina ga san yadda jaki da jaka yake yi. To ina jin an kai wannan zamani, ai muna tafi wannan zamani ko? Yanzu kusan ba abin da ba a cikin zina, ba abin da ba a goyiwa kamar zina. Ita kai mutabi komai sokin ma yi su. Allah ya rufa mana asiri. Sai Allah ce wallazina amanu mushrikuna minha, tabbas masu imani su kuma suna cikin tsoro, suna masu tsoro game da tashin alkiyama, saboda sun san irin abinda Allah ya tanada na azaba, kuma ba su san abinda Allah ya zai musu ba irin alkiyamar, ba su san ya za ta kare ba tsakanin su da Allah subhanahu wata'ala. Shi kullum mai imani tunaninsa in ya tsaya gaban Allah, wace amsa zai bai wa Allah? Wallazina amanu mushfiquna minha, Allah ce masu imani suna razana, suna guguwa, suna tsorata game da tashin alkiyama, sai sun san da cewa al'amarin mai girma ne. Shi yasa Allah ce ya ayyuhan nasu inna zalzalatis sa'ati farqan
ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis sa'ati shay'un 'azim
يوم ترونها
تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
الله يا أيها الناس يا قوم اتقوا ربكم كل صورا أبيجكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. جرجزة تتاشي قيامة بابي قيامة بابا أي جرجزة تتاشي قيامة دن كافم أي تاشي القيامة بالك أبا بير داما ذا سفاو كاقا سما سيتا تاكي كسا سيتا كيتي أبا بير داما ذا سفاو حتى روا ذا روا لأنه بغتا ذا تاكي تكي روا ruwa ta biki gashi ta biki ne kaga wuta ta tashi a ciki. To Allah ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim, tabbas girgiza na wurin alkiyama Allah ya ce abane mai girma. Yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ranar da zaka ga mace mai shayarwa, mace mai shayarwa duk tsabar soyayyar danta idan wannan wunin ya zo za ta wulgar da danta ba ruwanta da shi. Wata da'u kullu zati hamlin hamlaha, mace mai ciki za ta tsugunna ta haife abin da ke cikinta, shi ma ya tashi ya tafiya ba tsayawa da shi ba, abin da haka ai faran nan shi ma zai tashi ya kama hanya ya tafi, ta tafi ta bar shi ma ya bi ta. Allah ya ce wataran nasu sukara, za ka dinga ganin mutane suna ta suna tangadi kamar su sha giya. Allah ce wa ma hum fi sukara, ba giya ba ce suka sha, walakin azab Allah shadid, sai dai azabar Allah ce ta yi tsanani, Allah ya kare mu. Shi ne Allah ce wallazina amanu mushfiquna minha, masu imani suna tsorace game da ita alkiyama, domin ba su san abin da Allah zai yi da su ba. Dai daga cikin magabata ya ce shi wallahi da ya san kafin a tsare hisabi, kafin a kare hisabi, wannan tsayuwar da zai gaban Allah da akwai yadda za a yi da shi, shi da an yi wallahi. Saboda tsayawa gaban Allah, tsayawa gaban Allah, Allah ya tambaye ka, malam ba karamin al'amari bane ba, ka tsaya gaban Allah da ta ga Ubangiji Allah ya maka tambayoyi, kuma dole ka baiwa Allah amsa, kuma ba ka da tabbacin za ka wuce ko ba za ka wuce ba, don kowa cikin ɗarɗar yake. Kowa cikin ɗarɗar yake, hatta annabawan Allah suna ta kawo nasu a wannan ranar. Sai Allah ya ce wa ya'lamuna anna al-haq, tabbas su san cewa wannan al-qiyamar gaskiya ce, suna masu yaqini da sakanka cewa a zuciya cewa ba shakka sai Allah ya tada halittu dan ya saka musu bisa ayyukan da suka aikata. Sai Allah ya ce ala ku saurara, innal ladina yumaruna fi sa'ati, lalle masu shakka, masu kwankwanto, masu husuma game tashin alkiyama suna ganin kamar ba za a yi ba. Allah ce lafi dalalin ba'id, tabbas suna cikin bata mai zurfi, Allah ya kare. Allah ce wanda kaga yana kwankwanto game tashin alkiyama, Allah ce wannan ya bace bata mai muni, Allah ya kare. Ai hankalinka ba zai bayar ba cewa wai in an mutu shikenan, an mutu ne wallahi, to shikenan in an mutu, an mutu ne shikenan, to meye amfani a turo shari'a, a sa mu shari'a in dai ba za a yi sai meye amfani, meye amfani a turo annabawa? Ai don su karantar da mu abinda Allah yake so mu yi, abinda Allah baya so mu bari, shine yake wa turo annabawa. Kuma sai Allah ya tada mu da su gaba ɗaya, Allah ya bincike aikin da kowa ya aiwatar, Allah ya sa mu wani lafiya. Sai Allah ya ce
الله يرزق بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
الله يجي الله لطيف بعباده, الله متوسين وباجنسا, يرزق من يشاء شيء الله ينا أرزقت وند يقدامة, وهو القوي العزيز, Allah shi ne alƙawiyu, ma'abuci ƙarfi ko mai ƙarfin gaske, sannan kuma al'azizu, magwayi wanda yake ramuwar gayyawa masu saba masa. A wannan jumlar ko wannan ayar da za mu tsaya mu yi tafsirin tahlili a ciccire ababen yadda ya kamata tsakani da Allah darasi guda ne na awa guda ta kanta, amma mu taƙaita a kai. Allah ce Allahu latifun bi'ibadihi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai tausayi ne wa bayinsa, Allah yana tausayawa bayinsa. Al-Imam al-Tabari alayhi rahmatullahi ta'ala a cikin tafsir yake cewa Allahu dhu lutfin bi'ibadihi, Allah ma'abuci tausayawa ne da bayinsa, shi Allah yana arzikta ma wanda ya ga dama ya yalwata masa, wanda kuma Allah ya ga cewa arzikin ba alkhairi bane gare sa sai Allah ya takaita masa. Al-Imam Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala yace da Allah yace Allahu latifun bi'ibadihi, Allah mai tausayi ne wa bayinsa, yace Allah yana bada labari ne game da tausayinsa wa bayinsa a cikin arzikta su, arzikin da shi Allah yake musu ya baiwa wani kuma aka takaita ma wani, wani na mutum kuma bai da komi, kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala bai bambanta ba wajen arziki ya baiwa mai imani ko kuma kafiri. Inna Allaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'ti al-imana illa liman yuhibbu, Allah yana bada duniya da wanda yake so da ma wanda baya so. Kafin zai ka duba wanda ya fi kowa kuɗi a duniya, musulmi ne ko kafiri? Kafiri. Wanda ya fi kowa kuɗi a duniya kafiri ne, kuma Allah ya shimfiɗa mai. Amma imani Allah baya bayarwa sai da wanda yake so, don Allah bai wa mutum kuɗi ba shi ba kiran cewa Allah yana son sa, a'a an ba shi ne a matsayin jarabawa, wallahi jarabawa ce. Wanda kuma Allah bai baiwa ba shi ma a matsayin jarabawa ne Allah ya ba sa. To mafiya yawan mutane ba sa fahimtar hikimar Allah cikin wasu ababe, wani ba da Allah ya ba shi kuɗi da aka jarrabe sa, in aka ɗauko damuwarsa da rashin lafiyarsa aka ɗora maka, wallahi ba ka iya tashi, sai Allah ya barka da talaucinka, sai wasu abubuwan Allah yake cire maka su, ba ka haɗuwa da su. Al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala yace Allah subhanahu wa ta'ala latifun bihi fil ard wal muhasaba, Allah mai tausaya wa bawa ne a hilin alkiyama da kuma wajen hisabi, Allah akwai tausayi gare sa, ta yadda akwai bayin da Allah zai musu hisabi, hisabi mai sauki, har ma yake haifar da su abiya da ke cewa ghadan inda maula alkhalqi lil khalqi mawqifun yusailuhu fihi aljalil wa yurtifu, yace a gobe a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ke matsubincin lamarin bayu, to halitta gaba ɗaya za ta tattaru, za ta tsaya, shi Allah zai tambaye su wanda yake mai karanci kuma sai Allah ya tausaya musu. Allah ya ce ba kai bane kai kaza da kaza da kaza ka ce eh. Allah ya ce a duniya ba wanda ya san kai, yau kiyama ba wanda zai san kai. Allah ya ce je na rufa maka asiri na gafa ta maka shiga aljanna. Latifun kenan mai tausayi da bayinsa suka ce a'a, Allahu latifun. Ja'far bin Muhammad bin Hussein alaihi rahmatullahi ta'ala yace tausayin Allah cikin arzikin su bangare guda biyu ne, ta yadda Allah ya tausaya wa bayinsa sai ya sanya arzikin su duk abinda za su mora su ci abane mai dadi, min at-tayyibat, duk wani abu da Allah ya halitta muna na a ci ko a sha to yana cikin at-tayyibat. Jama'a mun fahimta, ka rubi ababen da Allah ya halitta muna, inji malamai, ababen da Allah ya halitta muna sun fi abubuwan da Allah ya haramta muna yawa. Daga cikin abin da Allah ya halitta muna ko sun ayyana ta ilga zaki ilga su da yawa. Allah ya halitta muna mu ci naman rago, mu ci na saniya, mu ci na sa, mu ci na bosuru, mu ci kaji, a ci har da fara da kihi a cikin ruwa, duk Allah ya halitta muna. Ga tsuntsaye ka sa a gasa maka ko a soya ka ci, duk an halitta maka. To amma me ya ka haramta maka? Aka ce kar ka ci naman alade, kar ka ci jaki, sai me? Fasa da yawa abinda Allah ya haramta muna. To Allah mai tausayi ne, kuma duk abin da kaga Allah ya ce ka duka ci, to Allah ya san akwai cutarwa gare ka, sai Allah ya hana ka saboda bai san ka cutu. Jama'a mun fahimta? To Allah subhanahu wataala latifun ne, yana tausaya wa bayansu wajen arziki, duk abin da ya sanya musu na ci abu ne mai daɗi. Yace tausayin Allah na biyu shi ne, Allah subhanahu wa ta'ala bai bai wa mutum arziki sa kai tsaye ba kawai, a yi bigadirin yadda gwamnati ke yi ta yi kasafi ta yi bilan na shekara sai ta waye a bai wa ministar wannan abin ko a ce ga kasafin kuɗi kaza, kiwon lafiya an sa kaza, ilimi an sa kaza, noma da kiwo an sa kaza. To kaddara yanzu duba a hankalce da Allah zai tsara maka a ce duk wata zaka ci jika 500, misali duk wata zaka kashe jika 500, to sai kuma aka zo maka 500 kin nan kai sai aka bika maka su, kana da su maka wata na'am za su yi wata, to kuma kaddara sai Allah ya tashi, in ya tashi bayarwa sai a baka da nagar da diyanka danka zai samu. An miƙa masa a hannunka zai samu ƙaro armini za ka yi wallahi ba ka ba ne, sai Allah ya tsara ga iya buƙatar ka a wuni, ga abin da kake iya ci, sai Allah ya sanya bakin abin da za ka samu a wannan wunin bakin buƙatar ka wa iyalinka ne, an tausaya maka. Sai da in aka zo maka su gaba dai akwai za a waye gari abin da za a ciki danka gaza ka zai shi dan ba ka iya wannan abin ka riga ka ci, sai Allah ya tsara maka shi. To Allah subhanahu wa ta'ala latifun ne, malamai suka ce kalmar al-latifu suna dokar ma'ana guda biyu. Kalmar al-latifu ta dokar ma'ana guda biyu. Ma'ana ta fari ar-rifqu alladhi yusilu ila al-abd, tawsayi kasan Allah inna Allah rafiq yuhibbu ar-rifqa, Allah mai tausayi ne, yana son a tausaya. Allah yana da tausayi kuma yana son a tausaya, shi yasa sifa ce ta manzon Allah mai tausayi ne shi ma, haka ne? Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anitum, hada shari ra'uf bil mu'minina ra'ufur rahim, annabin Allah ga masu imani ra'ufun ne, mai tausayawa ne, kuma rahimun mai jinkai. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai tausayi gare sa. Wani lokaci annabin Allah zai zo sallah a masallaci da niyyar ya ja dogon karatu, sai ya je wata danta yana kuka saboda tausayin yaron, sai annabin Allah ya taƙaita karatu. wani lokaci sai ya zo yana cikin ruku'i ko sujuda ne daga cikin jikokin sa sai ya zo ya hau gidan bayansa ya ta wasa annabin Allah ya kasa tasowa saboda kar ya bata masa wasarsa sai ya ida kuma sai ya tashi cikin sallah tausayi gare sa manzon Allah ya taba fitowa yana daga bakin gari in afarkin ya tabbata yana fitowa daga bakin gari sai wata tsohuwa dauke da itace annabin Allah ya kama ga wannan tsohuwar tarasa ni tsatewa manzon Allah na tukuci shi take cewa da shi akwai ko wani mutum da ya fito yana raba uwaye da ayyansu kaza da kaza da kaza da kaza kai hantara da shi na kai mutum ne na kirki a karshe suna mutu ai shine wanda ake fadar ita ma ta mutabi ta miƙa wuya to manzon Allah yana da tausayi shi sake cewa ya Allah duk wanda ka tsora ma wani abu na jagorancin al'ummata sai ya tausaya musu Allah ka tausaya masa addu'a ce kuma manzon Allah ya yi duk shugaban da Allah ya sanya cikin al'ummarsa sai ya zamanto mutum mai tausayi Allah ka tausaya masa ya ce kuma ya Allah duk wanda ka bai wa shugabancin al'ummata ya kuntata musu ya musgana musu Allah ka musgana masa ka kuntata masa a rayuwa daga lokacin da ka ga shugaba a cikin al'umma yana tsananta wa talakawansa wallahi in ka tsaya ka bibi bekinsa yadda yake rayuwa a zahirin sai ga shi kansa ya fi ku zama cikin matsala saboda matsin Allah ne shi kuma nasa matsi ne kuma ƙarshen sai an ji kiyama Allah ya matsa masa Allah ya kare mu ma'ana ta biyu ta al-latif shi Allah ya alam kha'inat al-khafa'if al-umur Allah ya san ababin da suke koye duk abinda aka koye Allah bi fahim ina zuwa da ma'anar abinda aka koye Allah ya san sa shine Allah yake cewa a cikin suratul mulk wa asirru qawlakum aw yajharu bi sai ce bi
ala ya'lamu man khalaqa huwa al-latiful khabir
Allah ce wa asirru qawlakum aw yajharu bi ko ku koye zancen ku ko kuma ku bayyanar da shi ko ka fada ko ka barta a zuciya Allah ce innahu alimun bi zati sudur tini Allah ya san abin da ke kirjinka in ma ka fada Allah ya san in ma baka fada ba shi Allah ya san abin da ke zuciyarka sai ce ala ya'lam shin bai sani ba man khalaqa wanda yayi halitta ba shine al-latif wanda ya san duk abin da aka koyi al-latif ba lalle mai tusiba nan ana nihin wanda ya san duk abin da yake koyi komai karancin abu Allah ya san da shi sai ce kuma al-khabir mai baka labarin abin da ka koyi to kalmar al-latif tana zuwa da ma'ana ta wanda yake masanin abin da yake koyi abinda duk yake koyi Allah subhanahu wataala ya san wannan abin to sai Allah yake cewa yarzuqu man yasha shi Allah yana arzikta wanda ya dama mun sha faɗa cewa arzikin Allah suna da yawa lafiya arziki ce ilimi arziki ne wadatar zuci arziki ce ko ƴaƴa ma arziki ne haka ne ƴaƴa ma arziki ne sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya sanya ka cikin mutane a dinga zama ana dariya shi ma kansa arziki ne wallahi wani Allah ya haranta masa wannan arzikin a zo a zauna cikin al'umma ana dariya a yi fira a yi raha wani bai da wannan abu wannan arziki shi bai da shi haka ne ba ka da kudala amma kuma hankalinka bai tashi wani fa musibar duniya in yaji aljihun shi babu kudala har makasara yake yi Allah ya rufa mana asiri Allah ya baki mashtagari arziki ne kai Allah ya bar maka iyayenka raye ka dinga tasowa kana ganin su wallahi arziki ne eh ka taso da sai ka zo ka ga da bama da baba wallahi arziki ne wani hayya mai tarbas daga babansa a duniya bal ma wani bai taba ganin babansa ba a duniya wannan arzikin na azo a ce wani Allah ya maka albarka kai akwai fa dadi babanka ya kira ka ce wani kana ina wuri kaza to soyomin kaza ka kawo ibada kake yi wani a duniya bai taba yin wannan ibadar ba wallahi arziki ne Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha yana arzikta wanda ga dama ba dole ba sai kudi duk abinda Allah ya baka Allah ya baka karatu wallahi arziki ne wani ba ko da aka aika kana zuwa makaranta kuma har yanzu bai huce inda yake ba har yanzu wallahi yana da inda a wurin akwai wani tun kafin a aike ka da keke yake yawo a ranar ki gwada musu malamar wani cin su wannan mutumin na san sa wallahi tun muna yara ba mu da wayo da san shi da keke kuma har yanzu mun keke yake yawo jama'a mun fahimta arziki ne arziki ne da dubara ce ke sa mutum ya zama wani abu a duniya kai kana ganin za a samu mai kuɗi a gidan talaka da dubara ke sa mutum ya zama wani abu da za a samu dan talaka shugaban ƙasa billahi lazi a Nijar da babu shugaban da zai shugabanci cikin wa'annan shugaban da suke shugabanci Nijar dan ba wanda aka san gidansu a ƙasar nan babu shi amma da yake Allah ne yake bayarwa ba dubara mutum ba ce sai Allah ya ba su to shi Allah ya ruzuku man ya sha Allah na arzuta wanda ya ga dama sai Allah ya tara maka kuɗi a tara maka kuɗi a baka har ka rasa lissafin kuma sai Allah ya ce aihuwa kam sai dai ka gani ana yi a gidan su wani kai ba da kai ba shi fa wani Allah ya ba shi iyan abinda zai ci gagarar sa yake yi kai kuma abinda zaka ci kafi karfin da za a tara maka ran mutanen tawa zaka iya ba su abinci ba za ka girgiza ba amma sai Allah ya ce aihuwa kan ya haramta maka wancan Allah ya ba shi wancan arzikin saboda shi ne dacewa da shi kai kuma Allah ya baka wannan saboda shi ne dacewa da kai kuma ba zalunci a cikin wannan al'amari shi Allah ya san abin da ya sa so tare inda Allah zai ba wancan dan dan da aka hana ma sai Allah ya sa kaddara misalin barawo ne dan fashi ne to mi amfani aiwar sa amma da Allah ya duba kai mutumin kirki ne kuma Allah na san kai da alkhairi sai Allah ya hana maka dan ka shiga aljanna ta wannan jarabawa wancan kuma in aka ba shi kudin fa to sallar da yake zuwa sallar subahi wallahi ya daina zama cikin mutane ana kira wallahi ya daina bi uwayensa ba sa ƙara ganin sa sai Allah ya ce to yana san shi da wancan alkhairi kullun ya dinga zuwa yana ga da baba da mama ya dinga zama cikin al'umma ya saka mutane fuska sannan kuma ya dinga fitowa sallar subahi sai Allah ya ce ana san shi da wannan alkhairi in aka ba shi wancan ba zai yi wannan ba sai Allah ya hana masa wance niya sai ce wa huwa alqawiyyu aziz shi Allah shine alqawiyyu mai karfi kalmar alqawiyyu tana ma'ana kware da gaske Allah shine wanda yake da karfi dukkanin karfi kan a rayuwa sannan kuma al-aziz wanda yake gagar misali wanda ya gagari kowa sannan kuma in ya tashi ramuwar gayya ba a kai labari Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta wata inda ba ma tsammani anan ya kamata mu kwana abinda mun ka fada mun to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana muna tawassul da sunayen Allah al-hayy al-qayyum buƙatun mu na alkhairi Allah ya biya muna buƙatun mu na alkhairi Allah ya biya muna Allah ya sanya mu cikin bayu sai intatu a cikin wannan wata ya Allah ka gafarta mu da kuma ka gafarta mu mahaifan mu ya Allah ka gafarta mu malaman mu ya Allah ka ƙara wa rayuwar mu albarka Allah ka sa albarka a kasuwancin mu Allah ka sanya albarka a ayyukan mu Allah ka sanya albarka a karatun mu Allah ka sanya albarka a zuriyyar mu Allah ka sanya mu tafi cikin albarka idan alkiyama subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.